This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 11 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu sana'o'i a Najeriya ke kokawa kan yiwuwar durƙushewar kasuwancin su sakamakon ƙarin kuɗin wutar lantarki da kusan kashi 300 cikin 100.
In ba yawa sabo su ma business din ƙarshen ta sai dai su rufe saboda wannan matsalar wuta. Wasu kuma haka za su ci gaba da pushing da dadi da babu dadi haka dai za a yi. Kana ɗauko kuɗinka na business din naka kana ga riban da ka samu na kamfanin maybe baka samu riba ba ma maybe kuɗinka ne suka shiga ciki.
Haka kuma za mu ji ta bakin wani ƙwararre a fannin wutar lantarki dangane da wannan lamari da abin da ya haddasa shi har ma da mafita. Kamar kowace ranar Alhamis. Yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Kama kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. OJ Simpson tauraron dan wasan ƙwallon zare kan ruga kuma jarimi wanda aka wanke shi a shari'a kisan tsohuwar matarsa amma kuma aka same shi da laifi kan mutuwarta. Sannan daga baya aka daure a gidan yari bisa yin fashi da makami da garkuwa ya mutu yana da shekaru 76 da haihuwa a duniya. Simpson, wanda masu taimakawa alkali yanke hukunci a Los Angeles suka wanki a wani abin da kafofin yada labaran Amurka suka kira shari'ar karni, ya mutu jiya Laraba bayan da ya fama da cutar daji kamar yadda iyalansa suka wallafa a shafukan sada zumunta a yau Alhamis. Simpson ya kauce wa gidan yari lokacin da aka same shi da laifi a 1994 na kashe tsohuwar matarsa Nicole Brown da abokinta Ronald Goldman da wuka a Los Angeles. Daga baya Simpson ya shafe shekaru 9 a gidan yari Nevada bayan da aka same shi da laifi a shekara ta 2008 kan laifuka 12 na fashi da makami da garkuwa da wasu dillalan kayan tarihi na wasanni biyu da bindiga a wani otel na Las Vegas. Matar Julian Assange ta faɗa a yau Alhamis cewa shari'ar mijinta na iya tafiya kan hanyar da ta dace bayan da shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa Amurka na iya yin watsi da tuhumar da ake yi wa wanda ya kafa WikiLeaks da aka ɗaure. Hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da magoya bayansa a birane suka gudanar da zanga-zangar neman a sako Assange a daidai lokacin da ake cika shekara 5 da tsare shi a gidan yarin Belmarsh da ke a birnin London mai tsaro sosai. Biden ya faɗa a jiya Laraba cewa gwamnatinsa tana duba buƙatar Australia na yin watsi da yunkurin Amurka na tsawon shekaru 10 na gurfanar da Assange gaban kuliya saboda buga wasu bayanan sirri na Amurka. Shawarar za ta baiwa Assange ɗan ƙasar Australia damar komawa gida maimakon ta saƙe yarsa zuwa Amurka don fuskantar tuhumar laifin cin amanar ƙasa. A yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sababbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza, shi har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Real Admin Daniel Hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun ƙarin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar ƙalubale na shigar manyan motocin dakon kaya. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun kwashe tsawon lokaci suna kokawa kan shingaye da aka saka na shigar da kayan agaji da manyan motoci zuwa Gaza, inda suke nuni da cewa sojojin Isra'ila sun yi jinkiri da kuma rashin samun tsaro a wasu yankuna kamar arewacin Gaza sakamakon ɓarnar da yakin ya yi. Hagari ya ce Isra'ila na sa ran manyan motoci 50 a kowace rana za su bi ta wannan sabuwar mashigar. Kuma adadin manyan motoci da ke isa zirin Gaza a kowace rana sannan a hankali za su ƙaru daga 350 zuwa 500. Mutane 9 da suka hada da jariri ɗaya ne suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun Bahrum a cikin yanayi mai haɗari kuma ana fargabar ɓacewar wasu mutane 15. kamar yadda ma'aikatan tsaron gabar ruwan Italiya suka sanar a yau Alhamis. Jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun ce sun samu bukatar haɗin gwiwa daga hukumar bincike da ceto ta Maltese bayan da kwale-kwalen ya kife a nisan kilomita 50 kudu maso gabashin tsibirin Lampedusa a ranar Laraba. Jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun aike da nasu kwale-kwalen sintirin zuwa wurin da lamarin ya faru, wanda suka ceto mutane 22 da suka tsira tare da gawarwaki 9 da suka hada da wani jariri. Ayyukan ceto na fuskantar kalubale musamman saboda rashin kyawun yanayi da yanayin teku a yankin da igiyar ruwa ta kai mita 2.50, in ji masu gadin gabar tekun. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta sanar da sanya takunkumai da ba kasafai aka saba gani ba akan wasu kamfanonin tsaron Amurka biyu saboda abin da tace na goyen bayan sayarwa Taiwan makamai. Beijing ta yi ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta da za a karɓo da ƙarfi idan ya kama. Sanarwar ta hana taɓa kadarorin kamfanonin ayyukan sojin da suka shafi jiragen sama da kuma na doron ƙasa da ke a cikin ƙasar Sin. Har ila yau ta haramta wa mahukuntan kamfanonin shiga ƙasar. Takardun bayani sun nuna kamfanin General Dynamics yana aiki da rabin dojin na kamfanin Gulfstream da ke ayyukan sabis na jiragen sama a Sin. Daga ƙarshe, a yau Alhamis an samu ƙarin zurfin ruwa a birnin Orenburg na ƙasar Rasha, bayan da manyan koguna na ƙasashen Rasha da Kazakhstan suka fashe a wata mummunan ambaliya da aka gani a yankunan cikin kusan ƙarni guda. Ambaliyar ruwan ta tilasta sama da mutane 100,000 barin gidajensu a tsaunukan Ural na Rasha da Siberia da Kazakhstan. A matsayin manyan koguna irin su Ural, wanda ke ratsawa ta Kazakhstan zuwa cikin Caspian cike da tarkace, mazauna birnin na Orenburg sun ce ruwan Ural ya tashi da sauri inda ya balle, lamarin da ya tilasta musu tserewa da 'ya'yansu da dabbobin gida da wasu kayansu kawai.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana ci gaba da cece-kuce kan matakin gwamnatin Najeriya na ƙarin kuɗin wutar lantarki da kusan kashi 300 cikin 100 a wani mataki da ta ce ta yi domin ƙara ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar da ke fama da ƙalubale. To sai dai ya zuwa yanzu ƙarin ya shafi wani rukuni ne na masu amfani da wutar lantarkin da ake hasashen sun fi kowa morewa da ita. A tattaunawar sa da Haruna Shehu Maraban Jos, ƙwararre a fannin wutar lantarki, injiniya Lawal Lawal Yusuf ya bayyana kashe-kashen masu amfani da wutar lantarkin da kuma rukunin da kuɗin wato ƙarin kuɗin ya shafa.
Wayannan rukunonin wutan guda biyar ne. Akwai na band A, suna karɓan wuta daga awa 20 zuwa 24 a kullum. Akwai band B, wanda suke karɓan wuta daga awa 16 zuwa awa 20. Akwai band C, wanda suke karɓan wuta daga awa 12 zuwa awa 16. Akwai band D, wanda suke karɓan wuta daga awa 8 zuwa at least awa 12. Akwai kuma band E, wanda suke karɓan wuta daga awa 4 zuwa awa 8 a kowane rana. Na wannan awowin, a yanda su kamfanin lantarkin da kuma su hukumar tsara bada wutan lantarki suke awon ya aka yi aka bayar da wutan. Da ba haka ake ba, da in kai three single phase ne ko three phase ne, ko kai commercial ne ko kai residential ne ko kai industrial ne ko kai makaranta ne ko masana'anta special kenan, ko irin asibitoci da wajen agriculture, wajen harkar noma da sauransu. So kowanne sai kaga kusan tsari kusan 18 ne in ban manta ba. To amma tun daga kusan shekara 4 da suka wuce shine suka fito da wannan sabon tsarin bisa yawan awar da kake samu wuta ita ce za a caje ka. To shi abin da ya faru shine an ƙara kuɗin kowane unit din. kwastomomin da suke kan wannan ban A ko A da muka yi magana su ne aka kara wuta. A cewa hukumar lantarki ta Najeriya, su kwastomomin nan suna shan wuta, su suna shan kusan kashi 40 cikin 100 na wutar lantarkin Najeriya, amma yawansu bai wuce su 15 cikin 100 a kwastomomin Najeriya, kuma su suka fi janye wannan wutan yanda na faɗa kusan kashi 40 a cikin 100 a Najeriya. Kuma a bisa su kididdiga su kamfanin ita lantarki ta Najeriya ta kididdiga ta ga cewa su ne suka fi ƙarfin da za su iya biyan kuɗi wanda asalin kuɗin lantarki, wato dama akwai tallafi ne a cikin wannan kuɗin. In aka janye tallafin da gwamnati take biya, to shi ne ya koma asalin kuɗin, shi ne naira 220 da ‘yan kai.
To nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu koma kan wannan tattaunawa da injiniya Lawal Yusuf. To amma kafin nan bari mu ji ra'ayoyin wasu masu amfani da wutar lantarkin domin sana'o'i, musamman waɗanda lamarin ƙarin kuɗin ya shafa, waɗanda kuma suke kokawa kan cewa ƙarin na iya shafar sana'o'in nasu. Alhassan Bala ya haɗa mana wannan rahoto daga Abuja.
Faruk Badamasi kenan ke duba ɗaya daga cikin injinan bugal littattafai a kamfaninsu na Century First Class Printing and Publishing da suke buƙatar wutar lantarki a duk lokacin da ake son amfani da su. Faruk ya koka da ƙarin kuɗin wuta da gwamnatin ƙasar ta yi na kashi 300 cikin 100, inda ya ce kuɗin wuta da suke biya na wata guda yanzu kwana 10 kawai zai musu bisa sabon kuɗin wutar.
A haka ma muna struggling ne. Kamu ma a ƙara kuɗin wutan, already we are struggling with how we consume the light. Saboda a wata akwai waɗannan manya-manya mashinan da muka kawo, wanda kamun mu kawo shi wannan babban ma wanda yake consuming more of the light, za ga muna cin almost 300,000 to 350,000-400,000 per month. So with kawo wannan babban mashinan da muka yi wanda shi ne Speedmaster, za ga yanzu abin namu ya koma 600-700 monthly kuɗin da muke ja na wuta. So wannan ƙarin da aka ce an yi almost 300%, kaga kana maganan about 2 million naira za ka fara sawa monthly, inda wannan 300% ɗin da aka faɗa da gaske ne.
A shekarar da ta gabata, Bankin Duniya da Hukumar Bada Lamuni ta Duniya IMF suka ba gwamnatin Najeriya shawarar cire tallafin wutar lantarki kamar yadda ta cire na man fetur, a matsayin mataki na shawo kan ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Sai dai ‘yan Najeriya da dama sun soki hakan, ganin halin matsatsi da ake ciki da kuma yadda ba a samun tsayayyar wutar lantarki a ƙasar. Faruk ya ce wannan ƙarin wutar ya sa dole su ƙara kuɗin aikin bugal tattafai.
So in ba wasa ba, wasu ma business ɗin ƙarshenta sai dai su rufe saboda wannan matsalar wutar. Wasu kuma haka za su ci gaba da pushing da daɗi da babu daɗi, haka dai za a yi. Kana ɗauko kuɗinka na business ɗin naka, kana ga riban da ka samu na kamfanin, maybe baka samu riba ba, ma maybe kuɗinka ne suka shiga ciki.
Sana'a Alhaji Hayagin Sau na buƙatar wutar lantarki kasancewar yana saida ruwa da sauran kayan sanyi, inda ya ce wannan ƙarin farashin wutar dole ya shafi sana'ar.
Da muna sa katin 5,000 ya mana wata akan freezer ɗaya da wannan bob kuma guda uku da fan guda ɗaya. To amma a yanzu abinda muke fuskanta, katin 5,000 in kai sa'a ya ma kwana 10, at least kenan kusan abin yayi dubulin kusan so uku. Dole duk abin da yake cikin freezer za mu ƙara farashi, da abubuwan da suke cikin freezer ya kai shafa bangaren wuta za mu iya kakkara mashi farashi.
Kungiyoyin kwadagode a ƙasar sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan ƙari, suna masu cewa zai ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga 'yan ƙasar. Yanzu dai batun amfani da man fetur ko diesel bayan ƙarin wutar lantarki a Najeriya ya zama ruwan masu sana'o'i irin su Faruk Badamasi da Hayagin Sau gaba kura baya sayaki, inda suke fatan a samu mafita kan waɗannan matsaloli domin kare ƙarin matsi tsakanin 'yan ƙasar. Alhassan Bala, taskar VOA, Abuja, Najeriya.
Ta gaida Alhassan Bala. Kuma yanzu za mu koma kan tattaunawar da Haruna Shehu ya yi da injiniya Lawal Yusuf, inda ya bayanin musabbabin yin ƙarin kuɗin da kuma hanyoyin samar da maslaha.
To wato gaskiya an baro baya da urani sai da aka yi shekara kusan 20 ba a gina kamfanin wuta ko guda ɗaya ba ba a ƙara lantarki ba a ƙasar nan kusan tun daga kusan 1993 har zuwa wajen 2009 ba. Sannan na biyu sanin kanka ne mun zo mun yi wani cika yawan 'yan Najeriya. Na uku ita makamashin na an zo ana buƙatar ta komai. Da muka taso daga niƙa da wani keken ɗinki da wani duk wa'innan abubuwan ba sa buƙatar lantarki yanzu kuma kusan komai yana buƙatar lantarki. Da ƙari da wannan ya zo ya kasance da aka tashi tsarin yadda za a yi wannan da aka kafa hukumar Nigerian Electricity Regulatory Commission ɗin sai kasance yadda aka yi tsarin gudanar da wutar lantarki komai ya ta'allaka ne akan dala. To kaga tun dala shekara 12 da ya wuce yana kusan naira 170 naira 150 a lokacin ba a ganin tsadar wutar. Amma da aka zo the same megawatt 4,000 da ake producing a lokacin a yanzu in ka dauke ta a bisa dalar yanzu za ka ga cewa kudin wutar ya riga ya taru. Amma ina ganin akwai mafita.
Mafitar
shi ne cewa wato gwamnati dole ta duba yadda za ta mayar da abubuwa da yawa ya kasance a nera. Mannan muna samun da ita a Najeriya ne duk da kusan kashi 90 da 'yan kai ana yin su ne a investment din ana yin su ne a dala. Kusan duk wani harka har zuwa maintenance abin man da za a siya na kamfanin na komai yana kasancewa ne a dala. To amma kuɗin na a naira ake samu su ni da kai a naira muke biyan kuɗaɗen wutan gidajenmu. Saboda haka dole ne a duba wannan ɓangaren. Yanzu kuma da aka samu wannan shugaban ƙasan yana shigowa shekaran da ya wuce ya yi sainin wani doka da ta ba wa jihohi damar su kula da harkar lantarki a jihohinsu. To wannan tunda kwastomomin nan duka a jihohi in ka duba babu kwastomar da take ta federal government sai dai in maybe na Abuja. To gwamnatocin jiha dole ne su ma su saka hannu su saka jari bacin nan su saka ido duka yadda za a yi amfani da duk wani makamashi da yake a wannan ɓangaren. Yanzu in ka lura da yadda muke da hasken rana a garuruwan arewa, yadda muke da gas a Nigeria, yadda muke da wind, yadda muke da hydro.
Injiniya Lawal Yusuf kenan, ƙwararre a fannin wutar lantarki a tattaunawar su da Haruna Shehu Maraban Jos. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma ana iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli.
Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A ranar 8 ga watan nan mai ci na Afrilu ne aka samu aukuwar kusurfin rana wanda ya auku a kusan duk faɗin Amurka. Sannan ga baki ɗaya aka samu jimillar sa'o'i 3:16:45. Kusurfin ya fara ne daga jihar Texas wacce take yankin kudu maso tsakiyar Amurka da misalin 1:27 na rana. Sannan jihar Maine dake yankin arewa maso gabashin Amurka ce wuri na ƙarshe da kusurfin ya auku kafin rana ta dawo daidai da misalin 3:35. Mafi tsawon lokacin da kusurfin ya auku a wuri guda shine 4:27. A wata hirar da na yi da Aliyu Abubakar Sadiq dalibi mai bincike mai zurfi akan abubuwan da suka jidinci kimiyya da addini yayi bayani a game da aukuwar kusufi.
Masana suna gane faruwar kusufi kafin ya zo. Daga nan zuwa shekara 100 za a iya hasashen wace rana ko wani wata ko wani minti kusufi zai faru. Kuma ba wani abu bane kamar yadda muka sani duniyar nan katantanwa take. Tana yin katantanwa guda daya duk bawon awa 24. Sannan kuma shi wata yana tashi zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana 29. Sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365. To a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannen su yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jira al-saitin layi guda daya ake samun husufi ko na rana ko wata. To shi yasa masana suke da hakikar gane wani lokaci ne, wace rana ne, wani wata ne, wace shekara husufi zai faru. Abu ne na lissafi, diddiga ce, wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa yadda Allah ya halice su tun fil azal haka suke babu canji. Kullun suna bin bigiran da suke bi, babu tsayawa, babu delay, babu bata lokaci. To don haka kamar tashar jirgin kasa ce, idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo, to in ka tsaya a nan wajen to zaka zo jirgin zai zo ka hau. To kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen su, an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da kusufi.
A wani bangaren kuma shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya ci gaba da bayani a game da tsarin carbon finance, wani tsarin da ke kimanta yawan sinadarin carbon din da ake fitarwa cikin muhalli da kuɗi da zumbar tilastawa manyan kamfanoni da kasashen da suka ci gaba rage yawan sinadarin da suke gurɓata muhalli.
Abin da yasa kuma ake maganan shi carbon market da muka fara magana ko ana kiransa carbon trading shine kowace daga cikin waɗannan ko ƙasa da ƙasa din ko kuma kamfani da kamfani to tana da dama ta iya saida adadin da aka bata. Misali kamfanin farko yana ga cewa abin da aka bashi bai ishe shi ba saboda yana so yayi aiki fiye da abin da zai iya watsa wannan iska din. An bashi adadin ton 1000 zai sake. Shi kuma har zai aiki a shekara din yayi kasuwancin sa yadda yake so ya sarrafa abun da yake sarrafawa ba mamaki sai ya sake iskar carbon din da ta kai ton 1500. Sannan an samu wani kamfani kuma daban na biyun kenan da shi aka bashi 1000 ba mamaki shi kuma a shekaran ba zai iya fitar da wannan 1000 gabaki daya ba koda ko ya aikin sa yadda yake so. To akwai dama na ajiye wannan carbon market din a yarjejeniya tsakanin kamfanin farko da kamfani na biyu dan shi kamfanin farko da yake son ya sake wannan iska ta carbon kusan adadin ton 1500 sai amfani da shi wancan carbon credit na wannan ɗaya kamfani din sannan sai ya biya shi kudin wannan adadi din ya biya. Wannan mun fahimta kusan kaga cewa duka magana da ake tashi carbon din an samu carbon credit wanda shine kamar lasisi din da adadi da kowane kamfani zai fitar ko ƙasa za ta fitar. Sannan kuma an samu wata kasuwa da ake cewa carbon market ko kuma shi kasuwancin da ake cewa carbon trading ya zama akwai kasuwanci a tsakanin waɗanda suke fitar da wannan iska a cikin muhalli. Wannan an yi shi ne da niyyar a rage adadi ba a bar mutane ko kamfanoni ko kuma kasashe sakaka kawai kowanne daga cinsu ya sake abin da yake so ba akwai kaidi. Sannan in ya wuce adadin abin da aka riga aka bashi da aka yarjejeniya da shi na shi carbon credit dinsa to kuma dole sai ya saya a hannun wani da wani kamfani ko wata kasa da ita take da shi idan kasa da kasa ne ko kuma kamfani da kamfani.
Kuma daraktan gandun daji a jihar Damagaram Kanar Almajiri a ci gaba da hirarsa da Tamar Abari ya ce matakan da suka dauka sun fara haifar da ɗa mai ido.
Aiwatar dajin an ka da ayan kasarinta gumiya kusan 100% ya sai incin ne Niger an ka diba wutar dajin daga mutane ne take tashi. Kuma kowa da mun kai duk shekarar Allah kowa akwai da manoman da makiyayan da masu tahiyyar kowa mun samu shine iya wallaha wata daji in an kai sakin saka masu noma su tai su noma ko a danga su wani abu a bar shi nan makiyaya su daga su su zamna su ma su yi yadda ko su tashi su kashe wuta ba masu taya kana tsayaya bakin hanya ka sha taba ko ka da wadan shayi ka kasha sai ka jehwa mai godin ka ko ko baka kashe wuta ba sai ka barta nan in iska ya zo ta ruru sai ta to kun ji babu wani abin da za a yi akwai ciyawa da wani sai a zo a yi hanyoyin nan a yi musu tsawo suna ko kilometer biyar akwai iya ba su da adadin tsawo kuma faɗi wajen metar 15 zuwa 20 ake musu faɗi a yanki a share ciyawa kenan in wutar ta tayi ta taso in ta kawo ga wannan bandin sai ta tsaya kenan in ta tsaya mutane masu kashi sai ta ba su damar su kashe ta kuma a tsayaye gaba to amma in babu wannan bandin in ta zo kawai ta yana za ta inga iska
tsawon wannan lokaci da kuke wannan yaki kamar akwai wani ci gaba da aka samu
wallahi kai tunda muna ganin ci gaban da aka tsaya mutane sai in ce in an dauki komin komin yanzu duka wasu komin tunda tayi banna da yawa sai sun dauki su da kansu suna wannan aiki da sanin ba su su kansu mutanen kuma da sun gani sai mun rasun fadi kuma sai su faɗa mu komai a faɗa mu dan nan a zaɓa kashi kenan wannan ci gaba ne mutane sun waye kuma mutane wata shekara ina ce muku an fara gani akwai shekara da muka samu har shekara aika da dubu kusan dubu dari to har to yanzu ana koma barawar ce ne an samu ko 35 ne barawar can yanzu wani an samu 40 dai ta dan Hausa ma to ai sai a ce akwai ci gaba tunda mutane sun fara ganewa kuma su kananan hukumomi su kankansu cikin yan kudin da suka samu akwai wadanda sun ka tashi da kansu suna wannan aiki kafin ma gwamnati ta zo kafin masu hannu da shuni ta zo su zo kafin gwamnati ta zo su da kansu suna ɗebe yan kudin su suna zuwa suna wannan aiki
mai sauraro duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma da izinin Allah mai kowa mai komai zuwa makon gobe zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji mujiyoyinsu Aliyu Abubakar Siddiq Kanar Almajiri da Dr. Ibrahim Kabir sai dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka musamman Matamar Abari da Julie Letters Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Oje Simpson tauraron dan wasan kwallon zare kan ruga kuma jarimi wanda aka wanke shi a shari'ar kisan tsohuwar matarsa amma kuma aka same shi da laifi kan mutuwarta sannan daga baya aka daure a gidan yari bisa yin fashi da makami da garkuwa ya mutu yana da shekaru 76 da haihuwa a duniya Simpson wanda masu taimakawa alkali yanke hukunci a Los Angeles suka wanke a wani abin da kafofin yada labaran Amurka suka kira shari'a karni ya mutu jiya Laraba bayan da ya fama da cutar daji kamar yadda iyalansa suka wallafa a shafukan sada zumunta a yau Alhamis matar Julian Assange ta faɗa a yau Alhamis cewa shari'ar mijinta na iya tafiya kan hanyar da ta dace bayan da shugaba Joe Biden ya tabbatar da cewa Amurka na iya yin watsi da tuhumar da ake yi wa wanda ya kafa WikiLeaks da aka daure hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da magoya bayansa a birane suka gudanar da zanga-zangar neman a sako Assange a daidai lokacin da ake cika shekara 5 da tsare shi a gidan yarin Belmarsh da ke a birnin London mai tsaro sosai a yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sababbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza shi har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin Gaza mai magana da yawon rundunar sojin Rear Admiral Daniel Hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun ƙarin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar kalubale na shigar manyan motocin dakon kaya mutane 9 da suka hada da jariri ɗaya ne suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun Bahar Rum a cikin yanayi mai hadari kuma ana fargabar bacewar wasu mutane 15 kamar yadda ma'aikatan tsaron gabar ruwan Italiya suka sanar a yau Alhamis
to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leather Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyilla sai muku fata alkhairi ma'assalam.